أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المتابعين درسي نا 31 بإذن الله تبارك وتعالى أتكن كراتم نئذية يو أكو قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تريه أدود 31 wannan rana ta yi daidai da 17 ga watan 4 na shekara ta 2010 ta miladiya. A wancan darasi namu mun fara muna cikin babin wato fasalin sunnonin sallah, mun kai ya zuwa ga sunna ta 10. Za mu tashi sunna ta 11 a cikin sunnonin sallah wanda ya ambata guda 18 rahmatullahi alayhi. Yace al-hadiyata ashara, sunna ta 11 qawlu sami'allahu liman hamida للإمام والفرد شوى سمع الله لمن حمده الله ناجم وندي يبوء قريشي للإمام والفرد قليمان دكما يصلى شيشي كلي معنى سمع الله لمن حمده الله يناجي جينا أمساوا وتو معنى الله ينا أمساوا وندي يبوء قريشي دومن شي يبوء قا الله الدعاني كما عندما زعل الله صلى الله عليه وسلم يتحدث حديث سيدنا علي خير الدعاء الحمد لله yayyar addu'a shine mutum yace alhamdulillah dan haka idan mutum yace alhamdulillah kamar addu'a yayi to in aka ce Allah ya ji addu'ar sa ma'ana Allah ya amsa addu'ar sa saboda haka ma'anar sami Allahu liman hamida Allah yana amsa ma wanda yayi addu'a gare shi ta hanyar yabo domin shi yabo ga Allah addu'ar roƙo wato addu'ar ibada ce bauta ne ga Allah ta hanyar yabo da kirari a gare shi to kuma da kuma neman abinda wato da kuma neman alkhairansa dake ciki da yayi alƙawarin ga cewa wanda yayi wannan addu'ar ga abin da zai masa wanda yayi wannan yaban gare shi ga abin da zai masa wanda yayi yabo ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce fadin sa ne yabo gare shi zai cika mizani alhamdulillah tamla'ul mizan saboda wannan sunna ce saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan haka wajen sallah ya kasance in ya dago daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida ya zo hadisi da yawa na sahabbai da suka kanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi umarni ga me yin ga al-ma'mum kan cewa yace idan ya ji liman yace sami Allahu liman hamida yace rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd kamar yanda zai zo na wajen fadin ma'mum الشاهد شوى سمي الله لمن حمد سنة إذا متن يبر سمي الله لمن حمد كباكي بيبي فأقول إيبا أتكين صلى تو يبر وأن سمع لما سكتي لوك سنة يبر سنة وتو كباكي إيه هو سنة أما صحيح هو وتجودات يا سمي الله لمن حمد سنة ذاك إذا متن يبر فأن سمي الله لمن حمد سو بيو أتكين صلى sai ya yi sujada qabli domin ya bar sunnoni guda biyu kuma mun ambata ka'idar da Imam Malik ya assasa shine mutumin da ya bar sunna guda biyu ko sama da haka to zai yi sujada qabli amma in ya bar sunna guda daya wannan ba sai bisa wato rafkanwa ba zai yi sujada qabli ba kuma mun fadi madogarar sa akan wannan shine hadisin Abdullah ibn Buhaina na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da bai yi zaman tahiyya ba da yin tahiyya din a sallah a zahar ya yi sujada qabla salam to wannan ya bar sunna guda biyu shine yin tahiyya ta tsakiya da zama domin ta to daga wannan ne Imam Malik ya sanya wannan ka'ida cewa idan mutum ya bar sunna guda biyu to zai yi sujada qabla salam kafin sallama dan haka sami Allahu liman hamida guda a cikin wata raka'a sunna ce saboda haka a cikin sallah mai raka'a hudu idan a raka'a guda biyu bai faɗi sami Allahu liman hamida ba ya bar sunnoni guda biyu sai ya sujada qabla salam idan kuma da gangan ne yayi haka to shi ma zai yi sujada qabla salam sannan yayi istighfari domin ita sunna in ka batta koda guda ɗaya ce da gangan sai kai istighfari saboda ka saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma ka aminta da wannan narko da aka yi na cewa wanda yake yin wato wanda yake saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hattara kada fitna ta same shi ko kuma azaba mai radadi ta zoka a kansa wannan yace lil imami wal fard galiman wal fard da ni sallah shi kadai amma mamu shi ba zai ce sami Allahu liman hamida ba. Dalili shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madangane da mamu, yace inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi, liman an sanya shi ne domin ai koyi da shi a cikin sallah. A cikin hadisin sai yace wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd, idan yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd. Saboda haka ya nuna kan cewar kenan inda zai faɗi sami Allahu liman hamida da ce masa zai yi faqulu sami Allahu faqulu mithla ma yaqul thumma qulu rabbana wa lakal hamd. Amma sai yace idan yace sami Allahu liman hamida ku ku ce rabbana wa lakal hamd, wato ba za ku ce sami Allahu liman hamida ba. Wannan shine abin da yake sahihi sabanin abin da wadansu malamai suka rinjayar daga cikin malaman mazhabin Shafi'iyya, kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma akan haka ya tafi a cikin sifatus sala cewa hatta mamu ma zai ce sami Allahu liman hamida. Wannan magana ta su ba ta da ƙarfi, saboda ta ci karo da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daga hadisin Abi Huraira da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, duk kuma suna cikin duk kuma ingantattun riwayoyi ne. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cikin Sahih Muslim, hadisin Abi Huraira yana cikin Bukhari da Muslim. Ath-thaniyata ashara wath-thalithata ashara, sunna ta 12 da ta 14, ar-raddu 'ala al-imami war-raddu 'ala man 'ala yasari, wato mayar da sallama ga liman da kuma mayar da sallama ga wanda yake a kwibin hagunsa. Mayar da sallama ga liman da mayar da sallama ga wanda yake kwibin hagunsa. Mun ce sallama farko ta fita daga sallah ita mai hukuncinta farilla, wajibi farilla. To sallama ta biyu da ta uku sunna ce, sallama ta biyu da ta uku sunna ce. A mafi yawan hadisai sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu yake yi, ya sallama ta dama ya sallama ta hagu, kuma haka sahabbai suka dauka. Amma waɗansu hadisai sun nuna cewar akwai hadisi da ya zo na Al-Hasan Al-Basri daga Samurata bin Jundub cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kan cewar idan mutum ya idar da sallah ya yi raddin sallama ga limaminsa, kuma ya yi raddin sallama ga wanda yake gefensa, ya yi raddin sallama ga wanda yake gefensa na dama da wanda yake gefensa na hagu. Saboda haka sallama guda nawa kenan? Sallama guda uku, wanda yake shine zahirin abinda matsabi wannan hadisi wannan musta wannan take nunawa, wannan wannan sunna take nunawa. Amma wannan hadisi din malamai suna da magana akan ingancinsa, malamai suna da magana akan ingancinsa, da yawa daga cikin malamai ba su inganta shi ba. Don haka abinda da yake matabbaci shine mutum ya sallama biyu. Wannan shine abinda ya zo a cikin mafiya yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda dai muka ambata a cikin darussanmu da suka wuce. Amma idan mutum yayi riko da wannan din, babu laifi, musamman ganin cewar ya zo daga ayyukan waɗansu daga cikin sahabbai. Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana yin haka wajen sallama, yana yin sallama uku, ya sallama ta dama, sannan ya sallama ta gabansa ga liman, sannan ya sallama ta hagunsa ga wanda yake sallah a kwiɓinsa na hagu. Ar-rabi'ata ashara, sunna ta 14, al-jaharu bi taslimati at-tahlil faqat, bayyana sallamar fita daga cikin sallah kadai, wato sallamar fita daga cikin sallama farko sunna ne mutum ya bayyana ta. Dalilin wannan hadisin Aisha da ta ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da daddare, ta tasbanta yanda yake yin sallah, yace thumma yusallimu taslimatan yusmi'una, sannan yayi sallama guda daya yana jiyar da mu ita. A wata riwayar yuqiduna biha, domin ya tayar da mu daga bacci da wannan sallamar tasa. In ya idar da sallah, in ya idar da wutirinsa, sai sallama assalamu alaikum, sallama guda daya, amma ya ɗaukaka muryarsa da ita yanda hatta mai bacci zai iya farkawa. To yin haka a wajen sallah mutum ya bayyana sallama sunna ne, saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka adan a cikin sallar sama da haka ake gane fitarsa daga cikin sallah, saboda ɗaukaka murya da yake yi da sallama. To yin haka ɗaukaka murya da mutum ya bayyana sallamar fita daga cikin sallah sunna ce. Amma sallama ta biyu da sallama ta uku ita wato bayyana ta ba sunna ba ce. Abinda aka shar'anta wa mutum ya yi shine ya jiyar da kansa ya jiyar da wanda yake kwibinsa kamar yanda kamar yanda aka ruwaito daga malaman mazhabar Imam Malik suka ambata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da bayyana sallama ta farko da ta biyu din dan haka mutum bayyanawar babu aibi a ciki babu laifi a ciki saboda tabbatar ta a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka dalilin cewar ba za a bayyana watanta ba ba abu ne wanda yake bayyananne ba duk da yake abinda dai malaman mazhabar Imam Malik suka ambata kenan amma zahirin sunnoni da suka zo na sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam daga sallah sun tabbatar da bayyanawarsa ga sallamar duk guda biyu da ta farko da ta biyu kuma wannan shine mafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisata ashara sunna ta 15 الانصات للامام فيما يجهر فيه سورارو غليمان ا cikin abin da yake bayyanawa a cikin sallar da yake bayyana karatu wato sallar da liman yake bayyana karatu sunna ne mutun yayi kawai kada yayi karatu a bayan sa wannan matsala ce da take da sabani tsakanin malamai a idan liman yana bayyana karatu me imamu zai yi idan liman yana bayyana karatu me imamu zai yi waɗansu malamai suka ce zai yi shiru a cikin dukkan karatun da yake sawa'un na Fatiha da na sura wannan shine mazhabar Imam Malik kamar yanda aka ambata wannan sunna kuma shine mazhabar mashhurin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine mazhabar Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i da riwaya a cikin mazhabar Imam Ahmad suka ce zai yi shiru illa wajen karatun Fatiha zai yi shiru ba zai karanta komai ba la Fatiha zai yi shiru amma banda Fatiha ita Fatiha zai karanta ta ko da liman yana karatu in ya iya ya karanta Fatiha a lokacin da liman yake shiru to zai iya to babu laifi in ko bai samu ba ya karanta a lokacin da liman yake yin shiru kamar tsakanin aya ko kuma shiru bayan ya ce amin ko kuma shirun da yake yi kafin ya ruku'u ya cika karatun Fatiha din in bai samu yayi wannan ba to koda yana karatu din sai shi ma ya karatu domin ya karanta Fatiha dalilan wannan mazhabobi ga su kamar haka amma mazhabar Imam Shafi'i zan fara da ita suka ce dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar asba ya bayyana karatu sai yaji waɗansu suna yin karatu a bayansa da ya idar da sallah yace la'allakum taqra'una wara'a imamikum ko khalfa imamikum yace la'alla kuna karatu ne a bayan limaminku da fijar tambaya suka ce suna yi sai yace la taf'alu kada ku yi haka illa bi fatihatil kitab sai dai da fatiha kawai fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to da imam Shafi'i suka ce wannan nassi ya ce kada ku yi karatu sai dai da Fatiha wannan hadithin Ubadah bin Samit ya ruwaito shi a hadisi ne shani sahihin hadith hujja su bayanan nace ko jumhurin malamai su kuma suka ce idan mutum yana sallah a bayan liman wajibin sa yi shiru shirinsa tamkar karatu ne shirunsa tamkar karatu ne domin mai shiru wajen karatun alqur'ani shi ma karatu yake shi yasa aka ce wanda ya zo na yake karatun alqur'ani yake sauraron karatun alqur'ani idan mai karatun alqur'ani yayi sujjadar tilawa shi ma zai sujjadar tilawa tare da shi dan shi ma hukuncinsa ne hukuncin mai karatu wanda ya zo na yana sauraron karatu hukuncinsa hukuncin mai karatu ne suka ce dalili alqur'ani alqur'ani Allah ta'ala ya ce wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karatun alqur'ani ku saurari karatun kuma ku yi kawai ma'ana kada ku ce komai kada ku yi magana an ruwaito daga tabi'ai ba ɗaya ba biyu ba sun ce wannan a cikin sallah ne idan tabi'i sababun nuzul in tabi'i ya faɗa ana ba shi hukuncin marfu'i amma mursal aka ƙarfafa wannan wato wannan kenan ya nuna cewar idan ana karatun alqur'ani sauraronsa za a yi sawa'un fatiha ko sura mutum shiru zai yi Allah ya ce masa ya sauraro don haka idan ya karatu ya saba umarnin wannan aya kuma wannan shirin da aka ce ya hada da shiru wajen karatun sura da shiru wajen karatun Fatiha duk shiru mutum zai dalili na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ja'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne domin ai koyi da shi a cikin sallah a cikin hadisi sai yace fa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu a cikin sallah fa ansitu fi shiru to kaga wannan ya nuna cewa kenan in dai liman yana karatu shiru za'a inda liman yana karatu shiru za'a dalilin sa na uku hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi wannan hadisin Imam Malik ya rawaito shi daga hadisin Jabir mursala amma ya zo da isnadi ni sadadde متصل اتكم وني للتافي وني يكي باب شي ينزو مسند نا احمد ابن منيع ابن حجر يا انبا شو انن دومين شي يقوى انن مسند يا انبا شاشي دا اثنادي صحيحي شتا امام الالباني دا يقوى انن حديث دا يقوى انن اثنادي يتي وانن حديث ني انجن تجي هكا ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يا انجن تونن حديث دا ابن القيم ثم دا عكا تكتي توتند عن نبس الله عليه وسلم يتي وان دا يكي دا ليمان قراءة سا قراءة شي اجريش ثم دا حكا wannan ya hada Fatiha da sura baki daya ko ba haka ba to da haka akan haka fikirin jayar da cewa idan mutum yana idan liman yana bayyana karatu mutum sai ya shiru ga zafi da hadisin Ubadah ibn Samit sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku yi sai dai da Fatiha til kitab kada ku yi sai dai da Fatiha til kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatiha til kitab babu sallah ga wanda bai karatu da Fatiha ba sai suka ce wannan wannan cewa la sala fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab wannan da mai sallah ga da mai sallah shi kadai ne banda mai sallah a bayan liman saboda man kana lahu imamun fa qira'atu imamu lahu qira'a ta dauke masa wannan wa sahi wannan matsala ce wanda take sha'ifa tarjihi a cikin ta yana da wahala kwarai da gaske na'am ba aji ana magana ana ji ne wannan wata matsala ce daban batun kana jin sautin liman ko baka jin sautin liman wannan zamu zo zuwa gare shi amma dai inda yake bayyana karatu inda ake jin sautin liman din shi ake magana wannan matsala ce kamar da yace muku matsala sha'ifa jiddan domin dalili daya ku wanda suke riko da masabar Imam Shafi cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku yi sai da Fatiha domin babu sallah ga wanda bai karatu da Fatiha ba yaushe mutum zai karanta Fatiha suka ce sai ya karanta Fatiha lokacin da liman yake shiru to annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana yin shiru sau biyu a cikin sallah shiru na farko yayin da yake du'aul istiftah addu'ar bude sallah idan kai karatun Fatiha a wannan lokaci ka zamanto riga malan shiga masallaci kafin liman ya Fatiha kai har kai shi kuma an ce ka zamanto mai bin liman ne kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'a yayi kai ma addu'a ya kamata kai ba karatun Fatiha ba to da kaga a lokacin wannan shirin bai ma taso ba kace za ka yi karatun Fatiha a lokacin waɗansu kuma suka ce bayan yana da shiru na biyu da yake yi shine kafin ya ruku'u bayan ya gama qira'a domin numfashin sa ya dawo wannan shirin da yake bai isa a ce an yi karatun Fatiha ba suka ce idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ma musulmi su karanta Fatiha inda yake bayyana karatu bayan ya san bayan ya bada umarnin cewa ai shiru ana yin karatu a bayan liman to da zai yi wani shiru zai ware lokaci da zai bada dama ga mamu ya rinka karantawa kamar yadda ɗan Shafi'i suka ce liman in yace wala dhalin yayi shiru gurgurdan yanda mamu zai karanta Fatiha to me dalilin wannan wannan yana da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiru domin mutane su karatu Fatiha babu hujja akan wannan dan haka kasancewar wannan shine ya sanya malamai masu tahqiqi kamar su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma kafin su hatta kafin su ma Imam Malik abinda suka duba kenan sun san da hadisin Ubadah bin Samit amma sai suka dauke shi akan cewar wannan wannan kafin umarni da cewa idan ana karatu ai shiru ne kafin ai umarni da kan cewa idan ana karatu ai shiru domin hana karatu a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko ya zama to saboda yin karatun zai yi tasiri akan nasa karatun ya rikita masa karatunsa wanda abin da ya faru kenan a cikin wannan lokacin da yace ku daina sai da Fatiha suka ce to wannan a lokacin ya kyale su karatun Fatiha sannan kuma ma'ana ta biyu ta yin karatu shine domin ibada domin mutum ya saurari karatun Al-Qur'ani shi ma ibada ne kuma haka ake son mai sallah ya kasance saboda haka a lokacin da wannan umarni da aka yi na cewa in ana karatu ku shiru sai ya dace da wannan ma'ana ta biyu saboda haka yayin da aka ce aka kyale a karatun Fatiha daga farko ne aka hana su karatu dan kada su cudanya karatu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto kuma ba sa yin wannan ba sa yin karatun da zai rikita masa karatu salawatullahi wasalamu alaihi to kuma sai umarni ya zo na kan cewa su shiru da karatu yayin da ake yin shiru ga baki daya yayin da liman yake karatu domin su samu wata ibada wannan daga cikin taujihi da waɗansu malamai za su yi amma ganin cewar babu wani lokaci da aka ware na ai shiru domin ai wannan ibada shi ne sanya waɗannan malamai suka yi rinjayar da yin shiru a wajen karatun a wajen gamamu yayin da yake sallah a bayan liman inda ya bayyana karatu wanda daga cikinsu akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da kuma a wannan zamanin cikin malamanmu na wannan zamanin Sheikh Nasiruddin Al-Albani to amma har yanzu fil qalbi shay a cikin zuciya akwai wani abu don haka idan mutum ya samu yayi karatun Fatiha koda idan liman yayi karatun aya kafin ya sake tayi da wata ayar ka jefa kai ma taka ayar kai wannan in ya ga cewa dole sai ya tafi a masa Shafi'i saboda karfin hujjarsa to sai bakin kokarin sa yayi ko kuma koda a lokacin da liman yake karatu ne domin abin da yake faruwa shine nassi ne guda biyu kowannen su ne gamewa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nassin yace in aka karanta Al-Qur'ani ku shiru kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in liman yana karatu ku shiru wannan ya hada karatun Fatiha da karatun sura shi kuma Annabi wannan kuma hadisin yace babu sallah ga wanda bai karatun Fatiha ba sawa'un liman ko mai sallah shi kadai ko mamu mamu din ma mai sallah a bayan liman ko mai sallah a inda liman yake bayyana karatu ko inda liman yake asartawa saboda haka wanne ne zaka ce zaka yi takhsisin sa kace ka fitar da shi daga ɗaya surar ko wanne nafsi ne am ya hada dukkan surorin da suke kai saboda haka yawanci a cikin tarjihi a cikin wannan yana da ƙarfi yana daga cikin abinda Sheikh Nasiruddin Al-Albani dan akwai wani kafet nasa wanda suke munakasha da wani daga cikin ɗaliban ilimi mutumin Jazair da yaje yana munakasha da shi akan wannan yace kana da nafsi guda biyu kowannen sa yana nuni akan cewar dukkan surar da ke karkashin sa ya hade ta wanne zaka kaddamar shi yace zan kaddamar da nafsin da yake yafi karfi shine wanda yake a cikin Al-Qur'ani wa idha qara'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu musamman wata sunna ta da karfi wannan hadisi ya kaddamar da karfafa shi saboda haka yace shi wannan zai rinjaye yace kai kuma ka rinjayar da wancan na hadisin Ubadah bin Samit na karatun Fatiha to wanne ne yafi karfi Al-Qur'ani zahirin Al-Qur'ani da ya karfafa da sunna sahiha ko kuwa hadisi sahihi shi ya kamata ka rinjayar na'am zahirin Al-Qur'ani musamman hadisi sahihi ya karfafa shi malam bai dawo yana jije sai yana cewa bai yadda ba wannan matsala ce da akwai wani kasar na Sheikh Nasiruddin Al-Albani watakila za ku iya samun ta a cikin kasar ɗinsa za ku ji munakasha ce ta ilimi kyakkyawa abba a shahi dai wannan a cikin ya daga cikin matsaloli da suke sabani ne da ɗaɗɗe tsakanin malamai kuma har yanzu dukkan ɗalibin ilimi in ya binciki wannan matsalar dole zai shiga cikin imuwa na sha jin malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yana yin taraddudi wajen tarjihi wata ranka ji yayi tarjihin wannan kaulin wata ranka ji yayi tarjihin wannan kaulin na'am akai zai zama to daidai duk wanda kai ba zai zama to daidai ba domin in kai ɗayan sai ka saba ma ɗayan idan kai karatun Fatiha yayin da limami yake karatu ka saba zahirin Alkur'ani kuma ka saba hadisin Abu Musa al-Ash'ari idan ba kai karatun Fatiha ba ka saba hadisin Ubadah bin Samit babu tarihi babu dalil babu tarihi baya ba zai taimake ka anan ba dan babu abin da yake nuni ga tarihi annabi a gane annasikh wal mansukh na'am shine ai nake cewa da malam kawalu a qur'ani zahirin qur'ani ya karfafa da hadisi saboda haka in kana sallah a bayan liman kai shiru wannan shine abin da imam malik ya rinjaye shine abin da imam malik wa akwai matsala da dole ka wani lokaci in ka buga ka buga kana sai da zaka sai ka zo kai taqlidi saboda kai taqlidin imam malik in a cikin wannan matsalar tare da imam malik akwai imam ahmad a cikin mashhurin riwaya ta sa da imam abu hanifa da bayan sa kuma ibn al-qayyim al-jawziya ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziya duk wannan abin da suka rinjayar kenan saboda haka ka tsaya akan wannan na'am ai cikin ayyuru ayar makayar mataki a suratul a'raf to wannan idan kana jin karatun liman din kenan to idan liman yana bayyana sallah ita matsalar ta arama liman yana sallah ce ta asuba ko ta magriba ko ta isha amma babban masallaci ne ko sallar juma'a kana inda baka jin karatun liman kana nesa ana liman yana sallah yana bayyana karatu amma babu lasika a masallaci ko kuma akwai lasifikar limamin mai makyamriya ne ba zai bayyana karatu ba saboda haka kana cikin sau kana cikin mamu amma baka jin karatun liman amma kuma liman yana bayyana karatu to a nan wajen zaka ce ai tunda inda yake bayyana karatu ne ba zan yi karatu ba sai kai gum bayan baka jin karatu komai ko ko zaka yi naka karatu na'am zaka yi karatu a nan domin hukuncinka ba hukuncin mai sauraro bane dan cewa aka yi idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu ku saurari alqur'ani to kai baka jin alqur'ani tunda baka jin alqur'ani sai kai karatunka sai zamanto halinka kamar halin wanda yake sallah a bayan liman da yake asr ta karatu in kai sallah a bayan liman da yake asr ta karatu za kai karatun fatiha da surata kamar yadda yazo a hadisin jabir ibn abdullah cewa sun kasance yayin da suke sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake asr ta karatu suna kar a cikin sallah azhar da al-asr suna karanta fatiha da sura a raka'a biyun farko su karanta fatiha kadai a raka'a biyun karshe a cikin hadisin jabir yana daga cikin hadisai da sheikh nasir ya kawo a cikin sifatu salatin nabi saboda haka inda liman yake bayyana karatu amma kuma mamu yana a inda ba zai iya jin karatun ba to sai dauki hukuncin yana sallah a bayan liman da yake asr ta karatu ne sai shi ma yana ta karatu an fahimci wannan aiko as-sadisata ashara sunna ta 16 as-sutratu lil imami wal fard sutura ga liman da mai sallah shi kadai abinda mai ake nufi da sutura as-sutura shine abinda ake sanyawa abinda mai sallah zai sanya a gaban sa domin ya hana wani ya ketare masa sallah wannan sunna ce bal waɗansu malamai sun sanya ta a cikin wajiban sallah kamar ibn hazm saboda hadisin da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake umarni da mutum ya riki sutura da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance inda zai yi sallah sai dai ya sanya wani abu wanda zai suturce shi idan a fili ne sai ya sanya irin gajeren mashin nan idan kuma a cikin masallaci ne ya kasance yana kusantar bangon kibla yanda tsakanin yanda yake sujada da tsakanin bangon kibla daidai gwargwadon yanda akuya za ta iya wucewa ne ba kamar namu bangon kiblar ba amma na annabi sallallahu alaihi wasallam dab da bangon kibla yanda yake tsakaninsa da bangon daidai gwargwadon yanda akuya za ta iya wucewa ne wa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa idan ɗayan ku yayi sallah ya zuwa ga sutura to ya kusance ta wato ya zamanto kusa da ita yin haka sunna ne hikimar sanya sutura shine kada shedan ya yanke masa sallarsa, domin in ya sanya sutura to shedan na hakika na ainihin ba zai zo ya yanke sallarsa ba. Yankewar shedan gaban sallar mutum tana rage masa ladan sallah, yana rage masa ladan sallah, kamar yadda wucewar wani ta gabansa yana rage masa ladan sallah. Akwai wucewar waɗanda ma yake yanke masa sallar gabaki daya, shine da mace da jaki da bakin kare. To malamai sun yi sabani me ake nufi da yankewar sallah gaba daya. Waɗansu malamai suka ce a zahirin ta yake, idan mutum yana sallah babu sutura tsakanin sa sai mace ta zo ta wuce, ko kuma bakin kare ya zo ya wuce, ko jaki ya zo ya wuce, to sallar ta karbaci sai ya saki sallah. A zahirin hadisin Abu Dhar da hadisin Abu Huraira cewa idan mutum yana sallah bai sanya gwargwadon tsawon wato itacen ma itacen sirdi ba, to da mace da jaki da bakin kare za su yanke masa sallarsa. To waɗansu malamai da suka ga wannan hadisi, waɗansu malamai sun yi saɓani don game da wannan hadisin, waɗansu ba suka Imamul Bukhari hadisin bai inganta a gari a wajensa ba, don haka ya ce wanda ya ce daga cikin malamai cewa ba abin da yake yanke sallah, ya kawo maganganun malamai da suke saɓani a kan wani wanda daga cikinsu har da Khulafa'ur-Rashidin sun ce ba abin da yake yanke sallah. Abin da ake saboda haka suka ce to me za ku fassara hadisin Abu Dhar din nan da yake sallah tana yankuwa da ketarewar wannan abubuwan? Suka ce yanke sallah ma'anarta ragewar lada da wato tashwishi, daukewar hankali da cewar da shedan ya zo ya jefa waswasi a cikin zuciyar mutum, sai suka yi ma hadisin tawili. Dalili kuwa saboda sun ga abin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai, daga cikinsu har da Khulafa'ur-Rashidin. Saboda haka amma dai in ma dai ba a ce mutum ya rama sallah ba, hadisin yana nuna kan cewar akwai tasiri da wucewar mutum yake yi a gaban mai sallarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana sallah tsakaninsa da akwai sutura da ya sanya take suturce shi, to kada ya bar wani ya wuce. Idan ya zo zai wuce falyadfa'ahu, ya ture shi. Fa in aba, in yaki yace sai ya wuce, falyuqatilhu, to ya yaƙe shi. Fa inna ma huwa shaytan, domin shaytan ne. A wata riwayar fa inna ma ahul qarin, akwai shaytani tare da shi, shaytan ne ya tunkuɗo ƙiyarsa kan ya zo yayi wannan. To izini da aka yi kan cewa ya yaƙe shi, to shine malamai suka cewa da idan mutum ya zo zai wuce gabanka, ka bangaje shi, da ya faɗi sai rai ya halinsa, da ya faɗi sai rai ya halinsa ya mutu, ko kuma ka yaga masa riga, ka yazo zai wuce ka kama shi, sai ka abin nan ka an san babban riga ya take, sai ka keta masa kwala. To idan ka keta masa kwala shine suka ce ba za ka biya ba, domin abu ne kai da izinin shari'a. To amma ka kashe shi fa, suka ce za a biya diya, amma ba kai ne kadai ba, kai ne za ka biya ba, ƴan uwanka ne za su taru da kai ku biya diya. Saboda wannan kai ba kai niyyar kashe shi ba, kuskure ne, jininsa bai zamanto hadar ba, saboda kita ne bisa kuskure, amma tunda an baka izini ba zai zamanto an gallaza maka diya ko a kyale ka kai kadai za ka biya ba, sai a taru ga baki daya a biya. In ku kasa biya sai musu baitul mal sai ta biya muku wannan diya. A shahid an yi ma mutum izini ya hana mutum ya wuce ta gabansa, idan dai mutum ya sanya sutura, amma in bai sanya sutura ba fa, in bai sanya sutura ba, ba shi da haƙƙi ne wannan. Wannan ko a cikin masallaci ne ko ba a cikin masallaci ba, domin a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Sa'id al-Khudri yana sallah, wani daga cikin ƴan uwan Marwan ibn al-Hakam, lokacin Marwan shine gwamnan Madina, yazo zai ƙetare ta gabansa sai ya bangaje shi, sai ya hana shi, ya zo ya sake matsawa zai wuce ta gabansa sai ya bangaje shi da ƙarfi. Saurayi ne sai ya kai ƙara wajen gwamna, shi yake cewa ka bugi ƙirjin ɗan uwanka me yasa, yace ga abin da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace idan mutum yana sallah ya zuwa ga wani abu da yake masa sutura, idan wani ya zo zai wuce ya hana shi, in kuma ya ƙi hannuwa to ya yaƙe shi, domin shaitan ne. To asali na farko dai tukuna rukun sutura din, to shi yasa aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ya zuwa ga al-istiwana, al'amudi na masallaci. Shi yasa kuma aka ruwaito sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga daga an yi kiran sallah, yaftadiruna as-sawari, suna gaggawa su je su samu al'amudai na masallaci kowa ya samu inda zai yi sallah domin ya zamanto yayi sallah a bayan sutura dan haka alamar sanin sunna ce ya zamanto in zaka yi sallah ka sanya sutura amma irin yanda muke yi a masallaci kawai kana so kai sallah kawai sai ka tashi sai farko anan wajen kuna gani yanda in aka zo za a sanya tebur kullun ake fama da yan sanin farko ana idan da sallah sun tashi za su yi sallah sun kifi sutura domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo ka ga mutum yana sallah da ka ketare gaban sa gara ka zauna koda zaka yi 40 ne an yi sabani 40 din nan me yace shekara 40 yace wata 40 yace kwana 40 yace Allahu a'lam amma ya nuna cewar komai dade wanda zaka yi ka zauna kana jiran sa ka zauna ka jira mai hukunka ke sai mai ko ka ketare ta gaban sa saboda laifin da zaka yi inda ka san abin da ke cikin ka ketare gaban sa in yana sallah yace wa ya'samu al-maru bayna yaday al-musalli idha kana lahu manduha al-maru bayna yaday al-musalli mai wucewa gaban mai yin sallah ya'samu yana yin laifi idha kana lahu manduha in yana da hanyar da zai bi ta bayan sa in yana da hanyar wucewa to wannan kaidi ne da wadansu fuqaha suka sa kamar yadda yake a matabar Imam Malik amma Khalil yana cewa wa asima maru lahu manduha ne wucewa wanda yake da hanya da zai iya kauce ma mai sallah to in ya wuce ta gaban sa yana da laifi to wato mafhumin idan bashi da yadda zai yi bashi da hanyar da zai yi sai ya wuce ta gaban sa da yi laifi ba kenan ko shine mafhumin wannan tunda an kayyade da cewa in yana da hanyar wucewa in bashi da hanyar wucewa fa wato kenan mafhumin bashi da laifi wa sahih ko bashi da hanyar wucewa yana da laifi domin zai iya jira saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira cewa yi law ya'lamul maru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm lakana an yajlisa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na laifi da ya zauna har mudda 40 ya fi masa sauki da sai wuce ta gaban sa saboda haka sauran yana da hanyar wucewa ko ba shi da hanyar wucewa yana da zai iya jira wanda yake nuna cewa ko ba shi da hanyar wucewa in ya wuce din in ya rasa hanyar da zai wuce dole sai ya wuce ta gaban sa to anan wajen ya zamanto yayi laifi na'am akwai wannan wato domin al-murur bayna yaday al-musalli akwai wanda zaka ce ba za ka wuce ta yanzu kamar mutum yana can bangon karshe na masallacin nan in kai kuma kana nan ka zo ka fita kaga ba za ka ce ka wuce ta gaban sa ba saboda bisa hukuncin al'ada babu alaka tsakaninka da shi saboda nisan da ke tsakaninku ko mutum yana wajen masallacin sa yana daidai bishiyar can yana yin sallah kai kana cikin masallaci ka wuce kaga babu sutura gare shi ka cikin masallacin nan ka keta kaga bisa al'ada ba za a ce ka wuce ta gaban sa ba to wajen da menene za a kaddara wannan yana komawa zuwa ga hukuncin al'ada sahu uku ba shine kaidin ba hukuncin al'ada ake duba a hukuncin al'ada yaushe ne zaka ce ka wuce ta gaban mutum to shine wadanda za su ce kamar in hu sahu biyu ne ko sahu uku tsakaninka da shi amma wadansu kuma su ce gurgurdan yanda in kai jifa inda zai fada shine in ka wuce ta gaban sa wa sahih hukun yana komawa zuwa ga hukuncin al'ada kai akan kanka al'ada kai tunani in ka wuce ta gaban mutum ba wai kawai ka dan ja ta gaba ba ka wuce ta gaban sa haka yanda kake gani a bisa al'ada yaushe ne zaka ce ka wuce ta gaban mutum ya kamata a samu nisan da yake tsakani yanda zai zamanto za a kaddara kan cewar a bisa al'ada ba za a ce ka ketare shi ba za a ce ka ketare ta gaban sa ba to gurgurdan sutura din nan sutura tana da sharadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace qadr an sufanta shi yana yin sutura da qadra mu'akhkharatir rahl wato itacen da yake karshen sirdin raƙumi to amma yawanci suna kaddara shi da cewa tsawon ya zamanto zira'i daya kaurin kuma ya zamanto kaurin mashi ba kamar kaurin dantse ba kamar dai sanda wanda zaka sanya amma tsawon ya zamanto gwargwadon zira'i daya shine suturar da aka fi so in ya fi haka babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sutura da al'amudi zaka iya yin sutura hatta da mutum idan ya zama to ba zai maka tashwishi ba kamar yaro ba zai ga dama kawai ya tashi tafiyarsa ba abdullahi dan umar ya kasance yana ce ma bawansa nafi maulansa yace zauna kai mun sutura zan yi sallah sai zauna ta gaban sai yi sallah ta bayan sa zaka yin sutura da mutum mace mace fa to mace sun kayyade cewa sai idan muharrama ce ba ajnabiya ba ba za ka je makka alal misali yanda ake yin a kamar a masallacin madina ka fito ka ga mata suna zaune ko ina a cikin sallah sai ka ce da Allah ku tsaya nan zan yi sallah a bayan ku bayan ba dangin iya bana ba domin me domin wannan zai iya zamantowa sababin fitina ga mutum amma in muharrama ce kamar mahaifiyar mutum yar mutum kanwar mutum babu laifi to mata fa na'am ai ba sutura yake da ita ba kuma wannan sun kawo ta amma suka ce ai mutum ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la atqakum li rabbikum ni na fiku tsoron Allah ba za yi kiyasi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan ba to shi yasa suka ce hatta matar mutum al'aula kada ya sutura da ita saboda zai iya zaman tuwa yayin da yake yin sallar shaydan zai samu hanyar da zai rinka jefa masa a lokacin abinda ma da yi tunani ba na sha'awa sai shaydan ya jeho masa a lokacin sai da yana ganin matarsa ce halaliyar sa ce amma kuma yana cikin sallah zai zo ya tuma tunanin abinda bai dace ba a lokacin shi yasa suka yi istisna'in mace suka ce wato matar mutum sai dai ya zaman to muharrama idan mutum ya zaman to mai bacci mutum ba zai iya daukar sa ya zaman to sutura ba domin zai iya tashi ya tafiyar sa domin zai iya tashi ya tafiyar sa na'am yawa wannan hukuncin an ce ga lil imami wal fard ga liman da ne sallah shi kadai to al ma'mum fa ne sallah a bayan liman ne sallah a bayan liman shi liman suturar liman ita ce suturarsa akwai hadisi da aka rawaito suturatul imam suturatul liman khalfahu suturar liman ita ce sutura ga wanda yake sallah a bayan sa dan haka ya halatta mutum ya wuce ta gefen sahu an rawaito abdullahi dan abbas yana a lokacin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbai a fili a mina an kafa wato wannan mashin tsakan yayi masa sutura shi kuma ya taho akan jaka an san jaka ta matar jaki ya zo ya wuce ta gefen sahu ya wuce ta gefen sahun farko sannan ya sake ta tana kiwo sannan ya je ya shiga cikin sahu ya yi sallah ba wanda ya masa inkari ba wanda ya masa inkari wanda ya nuna cewa rashin inkarin su ya nuna kan cewa bai yanka sahun sallah ba tunda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam inda abin da ya ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam zai gyara shi saboda haka wannan sunna ce taqririyya ita tabbatar da shi akan abin da ya cewa babu laifi dalilin da yasa ba ya masa inkari ba saboda gefen sahun da ya wuce mamuni wanda yake sallah a bayan liman baya bukatar ya tasa sutura baya bukatar ya tasa sutura suturar liman sutura ce a gare shi dan haka idan mutum ya shigo ta masallaci ta kamar wannan kofar ta kudu ko kofar arewa kuma sahu ya shiga ciki kuma ya ga waje wanda yake a gaba zai iya shigowa zai iya keta sahu na bakwai ko na takwas ya taho har sai ya zo tsakiya inda mutane suke sallah sannan ya shiga sahu wannan sahun da ya keta ba zai zama tokan cewar ya keta ya yanke sallah masu sallah ba sai dai duk da haka malamai sun nuna karhancin yin haka kamar yanda ya zo daga an ruwaito daga Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin Muwatta da Imam Malik yana kin mutum ya keta sahu da haka dalilin kinsa da yake yi shine kan cewa tashwish da zai kawo mutum tunani dan kana cikin sallah ka samu nutsuwa duk da yake kai ma muni babu kana cikin sallah kana cikin nutsuwa wani yazo ketare ta gaban ka zai iya dauke hankalin ka shedan zai iya jefa masa gani wane ne wannan yazo ya wuce me yake sanye da shi wani irin mutum ne kowa na nema wanda mun yi alƙawari da shi zamu hadda shi anan to kaga duk ya zo ta bude an bude masa hanyar shedan ya jefa masa waswasi dan haka yace yana kima mutum in ya shigo masallaci ya biyo ya ketare gefen sahu bal ya shigo ta bayan masallaci ta bayan sahu saboda kada a samu wannan illa an fahimta to kuma ƴan uwanka musulmi suna da haƙƙi akan ka tsare musu khushu'in su da suke a cikin sallah wataƙila wani ya samu nutsuwa wanda wataƙila bai taɓa samun irin wannan nutsuwar ba shigarka sai ka zo ka warware masa wannan sai zaman to kafi ne shi a cikin sallar sa. Ahsantu, wannan mas'alar tana daga cikin matsaloli masu rikitarwa shine a harami wal a Madina dai babu sassauci saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya hana wani ya ketare gaban sa ya nuna kan cewa a masallacin Madina kamar sauran masallatai ne ba za ka bar mutum ya wuce ta gaban ka ba. A Makka shine ake sabani. Waɗansu malamai suka ce a Makka babu laifi musamman a cikin masallacin harami inda ake dawaki. Babu laifi kai sallah ba tare da sutura ba, kowa zai iya zuwa ya wuce domin kace za ka yi sutura ba yadda ma za ka yi saboda yawan masu wucewa. In kace kuma za su yanke sallar ka to sai dai ya zama to ba za ka yi sallar ba anan. Aka eh musamman ana dawaki, dan haka aka rawaito Abdullahi ibn Zubair yakan yi sallah mutane suna wucewa ta gabansa baya hana kowa. Akwai hadith da aka rawaito na cewar idan mutum yana Makka to babu abin da zai yanke masa sallah, amma wannan hadith din bai inganta ba. Duk da an rawaito Imam Ahmad a wata riwaya an ce yayi aiki da shi, hadisi ne da'if. To ayyukan sahabbai sun nuna sabani. Akwai daga cikin sahabbai wanda suke sanya ma kansu sutura kamar Abdullahi ibn Umar, kuma akwai wanda ba sa sanya ma kansu sutura kamar Abdullahi ibn Zubair. Wal ihtiyat, mutum ihtiyatin da zai yi ya je ya kokari ya tsantseni ya nemi waje wanda yake mutane ba za su yanke masa sallah ba a cikin filin harami domin yayi yayi sallah a bayan sutura din, shine ihtiyat. Amma idan yayi ba tare da yayi sutura ba, ayyukan sahabbai sun nuna kan cewa babu wannan. Abin da yake nuna kan cewar Makka hukuncinta da wani da wajen ba da inda ba Makka ba duk ɗaya ne shine Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallah a fili a cikin Makka kamar a cikin haramin Makka kamar yadda zuwa hadisin Ibn Abbas annina yayi sallah amma sai da ya sanya ma kansa sutura a fili, wanda nuna kan cewa hukuncin Makka da hukuncin waninta duk ɗaya ne zahirin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Dan haka ne waɗansu malamai suka karkata ga zuwa ga wannan. Daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani, yana ganin kan cewa Makka da waninta duk hukuncin su kaya. Sannan idan mutum bai samu suturar da zai yi ba, waɗansu malamai sun ce sai ya ja layi kamar yadda ya zo a mazhabar Imam Ahmad, sai ya ja layi. To ya layin zai kasance? Aka ce ya yi shi kamar tsayuwar wata haka. Amma wani hadith da'if, hadith ɗin bai inganta ba, shi yasa Imam Malik yake inkarin yin haka, ma yana ganin yana cewa bid'a ne haka. Ka zauna sai sun gama ka fita. Na'am. Dama ahsan, wannan ma yana daga cikin wannan matsalar. Waɗansu suna cewa akwai hadith da ake ruwaitowa a cikin Abu Dawud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallah in ya ɗauki sutura sai dai ya sa ta a daidai girarsa ta dama ko girarsa ta hagu. Wala yasmadu lahu samda, baya tsaya shi ya kafe shi a gabansa yadda zai kalle shi, sai dai ɗan karkatar da shi zuwa ga dama ko zuwa ga hagu. Amma hadith ɗin da'if ne, hadith ɗin bai inganta ba. Duk da yake waɗansu malamai sun ce mustahabbi ne, kamar Ibn Arafa a cikin malaman Malikiya yana cewa wannan mustahabbi ne, haka zalika mazhabar Shafi'iyya ce da kuma riwaya a cikin mazhabar Imam Ahmad cewa mutum in zai yi sutura kada ya sanya ta daidai wa daidai gabansa, sai dai ya ɗan karkata zuwa dama ko ya ɗan karkata zuwa hagu saboda ganin kan cewar kada a nuna kamar bauta yake yi ga wannan abin. To wanda yake kuwa bayan tabbatar imani, wannan bai kamata ko kaɗan ya zo a cikin wannan ba. An ruwaito Imam Malik yakan ce mutum kada ya yi sallah yana fuskantar dutse guda ɗaya, sai dai ya tattara duwatsu da yawa ya sutura da su, kada ya da dutse guda ɗaya saboda kada ya zamanto tamkar bautar dutse yake yi saboda a bisa al'adar Larabawa. To ka gani bayan tabbatar musulunci ne shekaru da yawa suka lura da wannan illa. To wannan watakila abin da ya sa waɗansu malamai suke yin wannan kenan. Idan mutum ya gani musamman waje wanda yake yana ganin akwai mutane wanda suke jahilai ba su fahimta ba, kansu ka gama musulmin nan bautar itace suke, kamar yadda suke ganin ka san arna gani suke yi wai Hajarul Aswad muke bauta ma ko Ka'aba muke bauta ma. Saboda ya ce in kana waje wanda yake waɗansu jahilai za su rinka ganin kamar haka, babu laifi ka iya yin wannan, kaɗan karkace ba ka fuskance shi daidai wa daidai ba. Saboda dai rashin tabbatar hadith ɗin shi yasa babu nafsi akan mas'alar to ya danganta kuma ishadin malamai da suke saboda duban sauran dalilai na shari'a baki daya amma kamar yadda na ambata a cikin matabar Imam Malik akwai kauli da haka haka zalika a matabar Imam Shafi'i da matabar Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansu baki daya dangane akwai wannan yawa matsalar layi matsalar jan layi nace wannan bata inganta ba ko ya to shikenan na'am ko kyan waci kada ka kyale ta wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla sai wani dan tauri yazo zai wuce ta gaban sa yayi gaba dan tauran ya kar dan tauran yayo yayi gaba dan ya hana shi dan tauran yayi dan tauran yayo baya sai shi ma yayo baya dan ya hana shi yana gaba dan yana baya dan ya hana shi har sai da yaje ya dan fare jikin sa cikin sa ya hadu tare da bangon kibla sannan dan tauran ya wuce ta bayan sa ka gani dabba ma ya hana ta ta wuce domin shaydan zai iya turo ta dan saboda shaydan ya san illar da ke ciki sai idan kana sallah wani abu zai wuce ta gaban ka to ibnu rajab yayi kyakkyawan bayani akan wannan na yanda wato mutum yake Allah madaukakin sarki yake wato girmama alakar sa da bawan sa yayin da ya tashi yake sallah tsakanin sa da bai cancanta ka bar wani abu ya zo ya tsaya ka tsakanin ka da kibla ba na'am to ba ina ganin ku bari sai mun zo wajen tambayoyi kada ku manta tambayi dan mu ƙara sababin saboda alal aqalla dai ma ƙara fasal as-sabi'ata ashara sunna ta 17 الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني قاري أكن أبندا قاري أكن أبندا يكي يلور سلما ندق زمان بيو وكمتين يزغرغودن دا يكي سمدا غرغودن ين سلما ونن زمان سناني منشي زمان دو من سلما فر الله شكو واجبيني كذونا دو من سلما واجبيني تو كتارا ونزمان sama da yadda zaka sallama wannan sunna shine ake cewa zama domin tahiyya wannan zaman domin tahiyya sunna ne domin zaman da kake yi na domin sallama shi wannan farilla ne amma in ka wuce shi ka ƙara akan wannan da koda gurgudan yadda zaka ce koda gurgudan yadda zaka yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan zaman da kai sunna ne as-samilata 10 sunna ta 18 az-za'idu ala miqdari tumanina ƙari akan gurgudan nutsuwa da aka ce ta wajibi mun ce nutsuwa ta wajibi nutsuwa wajibi ne a cikin sallah shine idan ka zo ya zuwa ga wani rukuni to ka nutsu akan sa kafin ka tafi zuwa ga wani rukuni kamar in kai ruku'u sai ka tabbatar ka kowace gaba ta koma matsayin wato mazaunarta ka nutsu a cikin ruku'un kafin ka dago in ka dago daga ruku'un ka nutsu kafin ka tafi zuwa ga sujada to ƙarin tsayuwa da zaka yi da ƙarin zama da zaka yi a inda aka ce sai kayi nutsuwa to wannan ƙarin shi ma sunna ne shi ma wannan ƙarin sunna ne shine wannan ba iyakance ba ba iyakance wanne ne gurgudo din ba gurgudan kai tasbihi ɗaya ne ko tasbihi uku ko kuma menene wannan babu wani iyaka amma yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shari'a na malaya na wato a shar'anta maka wasa'il hanyoyi da za su tabbatar da kan cewar wajibi ya tabbata gare ka tunda ana ganin kaga in dai kana so ka tabbatar da kan cewa ka samu tsamanina ta wajibi ta wajibci to sai in kayi tsamanina ta sunna domin kana yin ruku'u kana ganin ka gama sunkuyo to zaka iya cewa wannan ai itidalin da aka ce kai ka riga ka gama to amma akwai yiwuwar ya zamanto daga ka dago baka yi itidalin da ake baka yi tsuma baka yi nutsuwar da ake so ba to amma in kai ta sunnar ta tabbatar cewa ta wajibi ta tabbata shi yasa aka ƙara wannan ƙari na gurgudan sunkuyo na gurgudan nutsuwar da zaka yi a cikin rukuni domin ka tabbatar da kan cewa ka samu wato ka samu nutsuwa ta rukuni wanda wato nutsuwa wanda take ta farilla wanda muka ambace ta a cikin farillan alwala to waɗannan su ne sunnoni waɗannan su ne sunnonin sallah guda 18 waɗanda bayan su kuma darasi ne zuwa insha Allah sai mu shiga cikin mustahabbai za a yi kiran sallah in ya so sai a amsa tambayoyi insha Allah.